Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana a wannan daren na ranar Laraba 18 ga watan Yulin shekarar 2018 akan mitoci da suka hada da 19:25 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya Nomad Dalal da Niya sai kuma Alfa Radio a birnin kumasin kasar Ghana. Yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanmu da warhaka, Baba Yakub Makiri ne tare da Hafsat Maina Muhammad za mu gabatar muku da shirinmu na wannan lokaci. Kamar yadda muka sanar, yau za mu zo mu ji ra'ayoyinku ne akan wannan rana ta yau da Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe domin tunawa da Nelson Mandela, gwarzon ɗan fafutukar yaƙin wariyar launin fata. Tambaya da ita ce menene ya fi burge ku akan rayuwar wannan gwarzon ɗan fafutukar? To kullum lambar mu shi wato kamar kullum lambar mu su ne 202-205-6555 sai a ƙara alamar tarawa da ɗaya sai a jiro lambobin. Muna kuma ɗauke da labaran wasanni daga ƙasar Ghana amma duk sai kun sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da wuni. Shugaban Amurka Donald Trump ya sake fitowa yana kare kansa da kuma ganawarsa da shugaban Russia Vladimir Putin kwana ɗaya bayan da ya sauya maganarsa na amincewa da ƙin yardar da Putin ya yi cewa ƙasarsa ta yi katsalandan a zaben shugaban ƙasar Amurka na 2016. A safiyar yau Laraba, Trump ya rubuta a shafinsa na Twitter cewa manyan jami'an binciken leƙen asiri na duka ɓangarorin magoya baya da masu adawa sun ji daɗin bayanin da na gabatar a lokacin taron manema labarai a Helsinki. Ni da Putin mun tattauna kan abubuwa da dama masu muhimmanci a ganawar ta farko. Mun samu jutuwa wanda ya damu 'yan bakin ciki da ke son ganin mun yi fada. Manyan sakamako na nan tafi. Saƙon da Trump ya rubuta a shafinsa na Twitter ya biyo ne bayan da ya amsa cewa ya amince da matsayin da hukumomin leƙen asiri suka bada na cewa Russia ta yi katsalandan a zaben shugaban ƙasa na 2016. Trump ya gaya wa manema labarai cewa shi ma ya amince da cewa Russia ta yi shishigi a zaben shugaban ƙasa na 2016, amma ya ƙara da cewa ta yiwu akwai wasu mutanen da su ma suka taka rawa wajen yin katsalandan ɗin. To a halin yanzu kuma a yau Talata ne mahukuntan gwamnatin tarayyar Amurka suka fara tuhumar wata mata 'yar Rasha akan aikata laifin yiwa Amurka zagon ƙasa da kuma laifin yin aiki a matsayin jami'ar gwamnati wata ƙasa da ke da alaƙa da kitsa yin shishigi a siyasar Amurka a zaben shugaban ƙasa da aka yi a shekarar 2016. An kama Maria Butina, wata mai kare haƙƙoƙin mallakar bindiga da ke da alaƙar kud-da-kud da ƙungiyar kare muradan mallakar bindiga ta ƙasa ranar Lahadi akan zargin cewa wata 'yar ƙasa mara rijista na aiki a Amurka ba tare da ta sanar da hukumomin shari'ar ƙasar ba kamar yadda doka ta tanada. Ana zargin Burtina 'yar shekaru 29 da haihuwa da yin aiki a sirrance da masu fada a ji a Amurka da kuma kutsawa cikin harkokin kungiyoyin siyasar Amurka kamar NRA da zummar cimma muradan Russia a Amurka. A cewar sanarwar tuhumar, Burtina ta yi wasu ayyuka bisa ga umarnin wasu manyan jami'an gwamnatin Russia, sai dai sanarwar bata bayyana sunayen jami'an na Russia da take yi wa aiki ba. Mako guda bayan da aka ceto su daga wani kogo da suka makale a cikinsa, yanzu haka matasan 'yan ƙwallon ƙafar nan na ƙasar Thailand da kocinsu suna kan hanyarsu na komawa gidajensu don sake haɗewa da iyalansu. An sallami tawagar 'yan ƙwallon ƙafa daga wata asibiti da ke arewacin garin Chai Rang, inda daga nan ne za a kai su wani waje inda za su yi fitowarsu ta farko a bayyanar jama'a tun da aka ceto su. Tawagar za su amsa tambayoyin manema labarai labarai a hirar da aka shirya za su yi da manema labaran har tsawon minti 45 wanda za a nuna a kafofin yada labarai a kasar. Jami'an sun ce samarin da shekarunsu na haihuwa suka kama daga 11 zuwa 16 da mai horas wasu duk na cikin koshin lafiya, amma likitoci na da damuwar cewa mai yuwa ne yaron kan iya fuskantar matsalar shiga rudani nan gaba idan suka tuna abin da ya same su. To labarin duniya kuke sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu haka an tabbatar da mutuwar mutane uku bayan da wani dogon gini mai hawa 6 da ake ginawa ya rushe cikin wasu gidaje a wata unguwa da ke New Delhi, babban birnin kasar India, yau Laraba. Ma'aikatan gaggawa fiye da 100 ke ta hakar cikin ginin da ya ruso da injina iri-iri don neman waɗanda suka makale ƙarƙashin kasar. Shugaban hukumar kashe gobara na yankin Arun Kumar Singh ya ce akalla ma'aikata 12 ne ke cikin ginin lokacin da ya rushe, kuma akwai tabbacin cewa suna makale a ƙarƙashin ƙasa. Rushewar ginin ya auku ne a jiya Talata a yankin Greater Noida da ke gabas da babban birnin India, wanda mafi mazaunan yankin Talakawa ne. A yau Talata, a karo na farko cikin shekaru 20 jirgin saman fasinja na farko daga kasar Ethiopia ya sauka babban birnin Eritrea, abinda ke nuni da cewa dangantaka tsakanin kasashen biyu da ke yaƙi a baya ta dawo yadda take a can da. Kamfanonin jiragen saman kasar Habasha sun sanya hoton babban jirgin kamfanin Dreamliner mai lamba 787 a lokacin da yake tashi zuwa birnin Asmara daga Addis Ababa, inda suka rubuta yanzu tsuntsun zaman lafiya ya tashi zuwa Asmara. Fasinjojin da ke cikin jirgin sun hada da tsohon Prime Minister kasar Habasha Helmariam Dislanga, wanda ya jagoranci mahaifin watan matafiyan a yayin da suka fito daga cikin jirgin suna tafiya kan wata jardar duma da aka shimfida a tashar jiragen sama ta Asmara, a cewar wani wakilin muryar Amurka da ke tashar a yayin da jirgin ya sauka.
Hafsat Baine Muhammad kenan ta karanto labaran duniya daga nan Washington DC. To madalla, kafin mu baku daman ku bayyana ra'ayoyinku akan darasi da za a iya koya a rayuwar Nelson Mandela, bari mu fara da ci gaban da aka samu a yunkurin kakkaɓe 'yan ƙungiyar Boko Haram. Wakilinmu Haruna Dauda Biyu ya shirya ya yi hira da shugaban reshen rundunar 'yan sandan Najeriya, wacce ta sanar da wannan nasarar da aka samu.
Suna na DCP Abba Kyari ne, ina nake head of Nigerian Police Intelligence Response Team. Kuma IGP Ibrahim Idris da ya turo mu zuwa nan kasan Borno don abubuwan da ke faruwa na suicide bombing da yake ta faruwa na ta kashe innocent mutane. Kuma ga Chibok Girls din nan an yi kidnapping nasu shekara da shekaru ba abin da ba kama mutane nan ba. To shi yasa IGP ya ce mu shigo mu yi aiki mu tabbatar cewa mun samu solution to wannan abubuwan da yake kasa. To shi yasa muka shigo muna ta monitoring wannan abubuwan yafi shekara. Mun yi gathering intelligence seriously a kansu, mun yi zona, mun yi planning operation namu inda ya kamata kafin muka shigo. Allah ya sa muna shigowa a cikin kwana uku mun kama mutane ya kai 20. So kuma a cikin sati biyu da na baya kuma muka sake kama sora. Kuma kamar yadda muka yi bayani 22 da muka nuna nan ba su ne kawai ba muke da su. Muna da su da yawa, amma soran ba mu gaba bincike a kansu ba, shi yasa ba mu cire su ba.
To aka muna karin haske game da waɗannan mutane da aka kame su suna da alaka da satarin matan ɗaliban nan na garin Chibok.
Eh haka, kamar yadda muka mutane da kuka gani 22 nan a cikin su. Mutane 8 a cikin su they are part of mutane da suka je suka yi kidnapping mata na Chibok Girls din. Kuma duk sun faɗa a interview nasu da kuka tambaye su yanzu. So kuma har yanzu muna kan neman soran. Kuma har daga suka yi na Chibok Girls din, kuma sauransu sun koma gari sun zo sun ci gaba da magana suicide bombing din nan. Dukkan su 22 da kuke gani nan they are part of this suicide bombing da suka yake faruwa a cikin gari. Kuma bayan haka sun yi operations da yawa na Chibok Girls, na Bama, na Goza, na Mubi, da waste attacks da yawa da aka yi na ambush against security agents na Nigeria. Kuma duk sun yi mana bayani a abubuwan da suka yi, kuma sun ba mu informations da yawa wanda zai taimake mu ta wajen investigate. Kaga mutane na suna zama a cikin jama'a, kamar yanzu Ba Adam shine commander na 'yan suicide bombing gabaki daya na Borno, amma yana zama a cikin jama'a. duka ɗan bombin da yake kawowa, duka shi yake ɗaukowa, shi yake kawowa gidan shi, yake ajiye su, ya cire guda biyu ya kai su waje post office, ya kai su Baga Road, ya kai su Bulukutu, su je su yi bombin. Gobe bayan kwana uku huɗu ya sake ɗauka guda biyu, guda uku ya kai su, su je su yi bombin. Idan har ya gama da su, shi ya sake waya a turo mishi sora, idan turo mishi zai je ɗauke su ya kawo su. Haka kuma yana zama a cikin jama'a, ba wanda ya san cewa shi Boko Haram ne. Kuma a cikin su da kuke gani 20 da wani abu ɗin, sun kai guda 10 da muka kama a cikin gari, wanda suna zama da jama'a. So dan Allah jama'a su sa ido, duk wani wanda suka gani yana wani sabon da ba a gane ba, a gaya ma security agent.
To madalla a gaida Haruna Dauda biyu. To sai kuma batun ranar Mandela, ga rahoton da wakilinmu Babangida Jibrin ya hada mana.
Nelson Mandela shine shugaban kasar Afirka ta Kudu na farko wanda ya zama shugaban kasar Afirka ta Kudu bayan ya shafe shekara 27 yana gidan jarun akan gwagwarmaya da yi domin kawo karshen wariyar launin fata a kasar Afirka ta Kudu. Bayan kawo karshen wariyar launin fata ne aka yi zaɓe na farko wanda ya shame dukkan mutanen kasar. A dalilin haka aka zaɓi Nelson Mandela ya zama shugaban kasar Afirka ta Kudu na farko a 1994. Yahu ya zama shugaban kasa ina ɗan shekara 77, ya sauka a shugaban ƙasar Afirka ta Kudu yana ɗan shekara 82. Gudunmuwan da ya bayar musamman jajircewansa da kuma kyawun manufofinsa na kawo launin fata a ƙasar Afirka ta Kudu ya sa Majalisar Ɗinkin Duniya ta karrama shi, ta maida ranar haifarsa cewa rana ce da za a inga tunawa da wannan rana a dukkan faɗin duniyan nan. Ba wai taro ne za a yi domin tuna da ranar haihuwar Nelson Mandela ba kaɗai, a'a, rana ce da ake zama a tattauna a ga kyawun manufofi da musamman ƙudurinsa da kuma manufarsa na zama lafiya da kawo zama lafiya a ƙasashen Afirka duniya baki ɗaya. Ya an haɓaka shi, ya an ɗaukaka shi da sauransu.
Shi dai Nelson Mandela, kama daga rayuwarsa zuwa mulkinsa da kuma bayan rasuwarsa, jama'a da dama na ci gaba da tofa albarkacin bakunansu, musamman ma dai yabawa da halayyarsa na ƙwarai, tare da neman sauran shugabannin Afirka su koyi da halayensa wajen adalci akan al'ummarsa. Ga dai abin da wasu 'yan Najeriya ke cewa game da halayen marigayi Nelson Mandela.
Abin da zan ce a mutumin ne wanda yake gurdo a bakar fata baki ɗaya na Afirka baki ɗaya kai da duniya ma baki ɗaya. Ina fata bakar fata duk inda take, musamman mu nan Najeriya, su yi koyi ga irin nashi. Lokacin da ya fito daga suka rufe shi akan neman 'yancin ɗan bakar fata, ya yi shekara 27 da ya fito, aka zaɓe shi ya shiga gwamnati, kaga shekara 4 sai ya ce ya ajiye, aka ce masa ya ci gaba, ya ce a gashi har yanzu muna ƙaunarsa, amma sai ya ce ya ajiye daga shekara 4 nan ya isa har yanzu duka inda bakar fata take muna ƙaunarsa.
Game da Mandela, bai da wanda za a kwatanta da shi a nawa sanin, a nawa guntun rayuwar da nake da shi, don saboda mutumi ne wanda yake ba wanda za ka iya kwatanta ka cewa ne ya yi kaman shi. Kuma armin alherin da ya ma ƙasan shi, ni ma ina fata a nan Najeriya mu samu wani ya yi kwatancen haka, mu ma nan a yabe mu, kaman don saboda yabon wannan bawan Allah ana yabon ƙasan, mu ma mu samu haka a Najeriya, muna fatan haka insha Allah.
Say thank you and thank you again.
Babangida Jibrin, murya Amurka daga Lagos.
To madalla, Allah ya kammari gayi Nelson Mandela. Babangida Jibrin kuma muna maka godiya da wannan rahoto da ka shirya mana. Kafin ku kintsa, kada ku sha'afa, waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan Washington DC. Yanzu ku karfe 4 ne da minti 43 a nan Washington. Kafin mu ba ku dama ko kuma ku kintsa, sai a shakata da wannan faifan.
Yaron zamani bai damu da shi ba, bai kai shi makaranta ba, aure yake ta yi da haifuwa, kuma matan da ƴaƴan ma ya dubawa. Ubannin mu ku dai na wannan rayuwa tana kawo damuwa. Ubannin mu ku dai na wannan rayuwa tana kawo damuwa. Yau na shagiya da taba baba ne, gani nan ban da sana'a baba ne, hanna sauka da bindiga baba ne, na yi kwace da sata baba ne. Yau na shagiya da taba baba ne, gani nan ban da sana'a baba ne, hanna sauka da bindiga baba ne, na yi kwace da sata baba ne.
yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama. A kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. 202-205-2655.
To mun samu kira daga Ayobe. Wane ne Ayobe?
Ina na Baba Zainaka daga Hammina Jajere.
To malam Baba, muna saurin ka.
Yawa, ra'ayina dai akan maudu da kuka dauka kan rayuwar Mandela. Dukkan kasashen Afirka da sun yi gaba wanda ya ajiye mun fata ne.
Mun rasa malam Baba daga Yobe, bari mu je Gombe. Wane ne ke Gombe?
Yawa, Mustapha ne, injiniya Mustapha daga Gombe, Kaltingo local government.
To malam Mustapha, muna saurin ka.
To alhamdulillah, gaskiya wannan bawan Allah ya jajirce yayi kokari a kasansa da kuma Afirka gaba daya. To abun da nake kira akai shine shugabannin mu na Afirka ya kamata su yi koyi da wannan bawan Allah.
To mun goje kurai da gaske.
Hello.
Yawa. To bari mu je jihar Katsina. Wane ne a Katsina?
Hello, assalamu alaikum.
Yawa.
Barka da kokari, barka da wannan lokaci.
Yawa, muna sauraren ka kuma duniya na sauraren ka.
Alhamdulillah, mai magana dai Alhaji Lawal Karobi dake tsangamawa karamar hukumar Daija a nan jihar Katsina a Najeriya.
To Malam Lawal, muna jin ka.
Kuma naji mauludin ku, kuna magana akan ainihin. Hello?
Na'am, ci gaba, ana sauraron ka. Alallawa, naji mu? To da alamar layin alallawa ya tsinke, bari mu je jihar Kebbi. Wane ne a Kebbi?
Baba Yakubu Makeri, kana magana da Dan Asabe mai fata a wuri.
To ma Dan Asabe, bismillah, duniya na sauraron ka.
To gaskiya abinda zamu tuna shugaban Nelson Mandela shine shugaba ne mai adalci wanda yayi gwagwarmaya domin ya kwatan bakaken fata yancin su da Turawa na mulkin mallaka na wancan lokacin suka danne, wanda kuma yayi adalci, babu cin hanci da rashawa, babu satin dukiyar talakawa. Wannan ya jawo mishi farin jini a kasashe na duniya gaba ɗaya, ba ma kasashen mu na Afirka ba. Ina fata shugabana na Najeriya shi ma insha Allah zai samu wannan matsayi, domin mutum ne mai gaskiya da rikon amana, ba satan dukiyar talakawa, ba azurta kai da dukiyar kasa. Da fata za ku tashi lafiya.
To mun gode ma Dan Asabe, bari mu je Kaduna. Wane ne a Kaduna?
Ba zai ku mai kari, barka da yammaci.
Yawwa, Alai Murtala.
Sunana Murtala, ina kiran ku daga garin Gasa Kaduna tarayyar Najeriya.
To duniya na sararin ka Murtala.
Wannan gaskiya ne ba ga ku mai kirtu. Wannan mutum ne wanda ya kamata a ce ƴan Afirka sun yi koyi da rayuwar shi. Duba da mutum yanzu zai yi wuya a Afirka, ba za a ce babu duka ba, amma za su wuyan samu a ce mutum ya yadda ya ba da rayuwar shi don ƴancin ƙasar shi da ƴancin al'ummar shi. A ce wajen shekara fiye da 20 yana ɗaure, bai san ko zai mutu ba ma a cikin gidan yaran nan, amma yadda haka ya fito, kuma Allah ya mai sakayya na alkhairi. To ya cancanci yabo gaskiya, kuma muna kiran kowa ya koyi da shi. Amma matsalan ƙasar shi kaɗai ne zan ce, kawai abin da ake kira albasa ba ta yi ruwa ba. Al'ummar ƙasar kaga duk da cewa ƙoƙarin da yake, amma su kuma suna ƙara ƙin Afirka, sai su tarike suna kashe ƴan ƙasar Afirka. To muna jan kunnensu su sani can da suka sami ƴancin kai, Niger, Ghana, ina da duk waɗannu an ba su ƴancin kai. Muna sai ya kamata su kiyaye mana rayukanmu mu ma, yanda muke baƙaƙe kamar yadda suka baƙaƙe. Da fatan za ku tashi lafiya.
Yawa, to ba Murtala, bari mu je jihar Kano. Wane ne a Kano?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Amma wa alaikum salam.
Baba Yakubu Makeri, barka da dare.
Yawa.
Sunana Alhaji Musa Njaro, mai rediyo da rikoda kasuwar Kawo Kaduna Najeriya.
To Alhaji Musa, okay, to muna sauraron ka, duniya na jin ka.
To alhamdulillah, kasar Hausa sun ce kowa ya bar gida ya bar shi.
Gaskiya ne haka.
To alhamdulillah, idan muka dauki rayuwar bawan Allah nan ita Nelson Mandela, to gaskiya al'amari ne wanda yake ya kamata shugabanninmu na Afirka su yi koyi. saboda kaga fa shi ya riga an fito da shi bayan ya fito din kuma al'umma kasa suka zabbu sai yayi wannan mulki yazo ya hau kan mulki kuma daga baya mutane suke kokarin ma ya zarce shi da kanshi yace ba zai zarce ba to kaga wanda shugaban kasa ne Afirka zai samu irin wannan dama da goyen baya 100% a ce yace ba zai yi ba kaga wannan wani abu ne na halin
gaskiya mai wa haka gaskiya
kamari muna fatan kamar yadda wannan al'amari ya kasance da wannan shugaban kasa na South Africa Nelson Mandela to gaskiya kamata a yi koyi da irin wannan halayya irin nashi kashe da muka fatan alkari kai kanka Allah ya kara maka lafiya da
mutunta ga ruwa
ta ci lafiya
yawa to bar mu je jihar Adamawa waye a Adamawa akwai malam na Adamawa to jama'a abinda muke yau maudu'in mu shine wato ranar da ake tunawa ko kuma majalisar ɗinkin duniya ta kebe don tuna irin rawan gani da Nelson Mandela ya taka ranar 18 ga watan Yuli don haka menene abinda ko kuma darasin da za a koya bari mu je Maiduguri wane ne a Maiduguri wake Maiduguri to da alamar muna samun tangarda game da layuka mu amma a ci gaba da gwadawa insha Allah za a same mu a bayyana ra'ayi akan menene darasi da wato za iya dauka musamman shugabannin Afirka za su iya dauka game da rayuwar gurzin nan wato Nelson Mandela wanda ya fafutukar ganin an kawo ƙarshen wato wariyar launin fata bari mu je wato jihar Neja amma a bidda zamu ya da zango wane ne a bidda
Assalamu alaikum. Sunana Baba Hassan daga Kutawa Road Bidda Niger State.
To muna sarin ka.
To magana da muke yayi mu insha Allah a matsayin da Mandela ya kai muna fata insha Allah shugaban mu Muhammadu Buhari shi mai kutanta haka shi ma Allah ya mai da shalle sa mai fuk Mandela. Fata mu ce na Nigeria. Abinda muke fata kenan.
To mun gode kwarai da gaske malam Baba daga jihar Niger. Bari mu har yau dai muna can a jihar Neja din. Wane ne a jihar Neja kuma?
Kana magana da injiniya mai gero makeri Kwantagora.
To. Muna sararin ka injiniya.
To gaskiya Nelson Mandela ya yi abin aya mai. Ashe za yabon gwani ya zama dole saboda ya taka rawar gani ga Afirka ta Kudu. Don haka muna fa
Yawa to injiniya. Layin ka ya dan kan tsaya amma bari mu je jihar Taraba. Wane ne a Taraba?
Biyasa ne daga Karamar Hukumar Karami da jihar Taraba.
To Malam Biyasa.
Na wuri na da nake son baya bakin magana da Nelson Mandela nan shine mun muna son jihar muna son jihar Buhari ke takaita adalci irin tata sannan kuma yin mulki irin na Nelson Mandela shekara hudu mai dire ta kawun Najeriya ida take yawo mai to ka sai wuce kawu saboda tarihi na Mandela a Afirka
to mun gode kwarai da gaske bari mu je kuma jihar Kebbi wane ne a Kebbi
baba Yakubu Makeri dan asaba mai fata ya wuri ne ya dawo
ka dawo kuma
na dawo
to a gurguje saboda ka ba wasu kuma dama
idan hello
nace a gurguje saboda ka ba wasu kuma dama
to a gurguje dai ina fata wata rana idan General Muhammadu Buhari ya soka daga mulkin sa majalisar dinkin duniya za ta kara ware rana makamacin wannan domin karama sa akan mulki da yake gudanarwa a halin yanzu Allah ubangiji ya miki jagora da fata za ku tashi lafiya
to mun gode kwarai da gaske wato ina jin da kiran dan Asabe da ya sake dawowa na biyu muka kawo karshe kuma mun gode ma waɗanda suka kira mu duka kuma dalla yanzu kuma ga shirinmu na gaba
wasanni a takaice
za mu fara labarin wasannin ne da wasannin cin kofin duniya da ya kawo ƙarshe a makon jiya inda kasar Faransa ta yi lashe kofin na duniya karo na biyu bayan da ta lallasa Croatia ci 4-2 a wasan ƙarshe na gasar kuma wannan gasa na cin kofin duniya ya baiwa 'yan wasa dama su baje kolinsu sai dai wasu sun haska amma da dama kuma ba su tabuka abin kwarai ba a cikin irin waɗannan 'yan wasa da sun ka haskaka shine Benjamin Pavard wadda a hakika ya taka rawa a wasanni da kasar Faransa ta yi, abinda ya sa Bayern Munich ta saki ƙullar yarjejeniya da shi daga Stuttgart. Sai kuma Juan Fernando Quintero wadda Russian James Rodriguez ya bashi dama ya taka rawa kwa kasar Colombia. Sai kuma Denis Cheryshev, ko da yake bai so mawasa wa Russia ba gasan cin kofin duniya, Cheryshev dai ya zama ɗayan ɗan wasa da suka haska wa Russia bayan ya jefa ƙwallaye hudu a raga a cikin wasanni biyar. Sauran ɗan wasa da suka haskaka sun haza da Alexander Golovin, Hervin Lozano, Zedan Shakiri, Kieran Trippier, Ahmed Musa, Johan da Nian, waɗanda kasuwarsu ya tashi haikan dangane da irin kokari da suka yi a gasar cin kofin na duniya. Akwai kuma waɗanda za mu nuna cewar ba su yi tabuka abun kwarai ba, kamar mai tsaron gidan Manchester United David De Gea, shi da kansa wadda ya kasa yin wani abun kwarai dudu, kwallo ɗaya ya iya ya arewa a cikin wasanni hudu wa kasar Spaniya. Sai kuma Thomas Muller, kasancewar Jamus ta kasa izawa gaba ba wani abu da ya tabuka domin karfafa wa kasar Jamus. Gabriel Jesus ya isa kasar Russia a matsayin wadda ya nasara a Premier League, amma ya kasa jefa koda kwallo ɗayan wasannin kasar Brazil. Da wannan kuma muka iso ƙarshen labaran wasannin na yau. Radwanullah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
Yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka, wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya faɗa cewa mai da martani da ƙasar Iran ta yi akan zanga-zangar da aka yi a ƙasar na nuna cewa shugabancin Iran na fuskantar fargaba. An kulla dubban mutane a gidan yari ba tare da ƙa'ida ba, an kuma kashe mutane fiye da goma kamar yadda aka gani a zanga-zangar dokar hijabi. Kuma azzaliban mazajen gwamnatin tamkar suna shakkar matan Iran ne da ke neman haƙoƙinsu. Wasu al'amura da suka faru kwana-kwanan nan sun tabbatar da hakan. Wani gidan talabijin na gwamnati ya nuna bidiyon wata matashiya da ake yi wa bincike. Matashiyar tana kuka, ta faɗa cewa ta saba wa al'adun ƙasarta, ta sanya wasu hotunan bidiyonta a kan shafin Instagram. An nuna yarinyar ne tana kuka yayin take ansa laifin bayan ta saka bidiyonta tana rawa a shafin sada zumunta. An kama mata da yawa a cikin 'yan watannin nan da suka gabata akan zanga-zangar lamana ta kin amincewa da dokar hijabi, inda aka yanke wa ɗaya daga cikinsu mai suna Shafara hukuncin kaso na shekaru 20, wanda aka nuna ta a wani bidiyo inda take cewa ta gudu ne daga ƙasar Iran domin ta gujewa irin wannan rashin adalcin. Lawyer Shafarak Nasruddin Saudad, wanda yake kare ta da dukkan masu zanga-zangar kin amincewa da dokar hijabi, sun kira wannan kuntatawar da cin zarafin mata. A watan Yuni, ita kanta lauyan Saudat an kama ta aka kaita gidan yari akan ta yi shekaru 5 bisa laifin da ba a bayyana mata ba. Wata 'yan rajin kare haƙƙin mata, lauya Zainab Tahiri, ita ma an kama ta a watan Yuni bisa zargin katsalandan akan ra'ayin mutane. Matan Iran sun nuna tura ta kai bango saboda sun dade suna shan bakar ukubar da gwamnati ke gana masu, ta inda suka yi allawadai da wata yarinya da hukuma suka kama tare da gana mata azaba sakamakon wani faifan bidiyo da ta bayyana tana rawa. Wannan ce ta sa sauran matan kasar suka dinga watsa bidiyoyinsu a yanar gizo suna rawa don nuna baure ga wannan matakin da gwamnatin Iran ta dauka, tare da amfani da alamar kakkausar lafazi da ake cewa #rawabalaifibane. Sakataren Pompeo ya ce Amurka za ta ci gaba da yekuwar ganin gwamnatin Iran ta mutunta 'yancin ɗan adam da kuma ganin tana mutunta 'yan ƙasarta. Wannan shine sharhin muryar Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
To shikenan, yanzu kuma ga wato labarai a takaici. Shugaban Amurka Donald Trump ya saki fitowa yana kare kansa da kuma ganawarsa da shugaban Russia Vladimir Putin.
To duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan daren. Sai kuma gobe da safe za a ji wasu abokan aikinmu dauke da sauran shirye-shiryenmu. Yanzu a madadin
Hafsat Maina Muhammad,
da kuma Sa'idu Hamdu da take taimaka ko kuma ta shirya ta bada umurni da engineer Mr. Sidrak. Sai dai kafin mu sallama da ku muna taya iyalan gidan Diko daga birnin Kumasi na rasuwan wato Ibrahim Umar Diko da aka fi sani da Ibrahim Miliga da Allah ya masa cikawa da yammacin yau za a yi jana'izar sa gobe karfe 10 da safe idan Allah ya kai mu. Baba Yakubu Makiri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku. A kwana lafiya, Allah ba mu alkhairi nan nasa. Amin suma amin.